min yi tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama yana azumi
falamma
rana ta hade sai yace da cikin daga tashin wanda suke tare da shi mutanen da ke tare da shi kai wane ka sauka lana kai mana kwafi ka kwafa mana abin sha sai mutumin yace ya rasulullahi law an saita da ka bari dare yayi sai yace sauka kai mata ka kwafa mana abin da zamu sha ko ka dama mana abin da zamu sha sai mutumin yace ai yanzu fa da ragowar ne ai dare be ba yanzu Allah yake sauka nace ka dama mana abin da zamu sha yace sai mutumin ya sauka ya kwafa musu ko ya dama musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha sannan yace sai kun ga dare ya taho daga nan hakika ne azumi ya kai karshen azumin sa ya yi nuni da hannunsa wajen gabas Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi wannan yana tabbatar da cewa da zarar rana ta faɗi ai shi kenan mai azumi ya gama kai azuminsa amma fa rana ta faɗi ba cewa akai girgije ya rufe haskenta ba don sau da yawa lokacin sai zama girgije ne ko wani abu ya rufe haskenta amma haka kawai wasu masu karambane su ce ai tun da gari ya yi duhu kamar alamar magarba ai lokaci ya yi sun san cewa jiya ba sannan aka yi buɗe bakin ba ya fi haka amma yau haka kawai don wani dalili sai amfani da wannan don nufin barna ko rashin kishin a cikin to da ya ce ijdaha ana faɗarsa ne da jini jim karami faidal kuma sannan kuma ha'i da dandin da ha'in ba su da ɗigo ai ka kwaɓa gari da ruwa ka dama gari da ruwa Salman ibn Amirin rabbi wannan shi ba Salman al-Farisi ba ne shi wannan Salman din balarabe ne wanda yake shi ma kuma sahabi ne ya zauna a Basra Allah ya ƙara da gare shi Buhari ya fi dade sosa haka nan masu sunanul arba a rawaito hadisai 13 daga gare shi wanda a cikin Buhari ya rawaito hadisi da Muslim bai rawaito hadisi sosa ko ɗaya ba Muslim yake cewa kin manu rabbata gaba ɗayansu ba wanda yake sahabi in ba shi ba ko ba wanda zama wasu sahabi ya taɓa tambaya wannan ba ba wannan Salmanu din ba ka da yace wato ya karɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace idan ka tara hukum idan ɗayan ku yana son ya buɗe baki to ya fi kyau ya buɗe bakin masa da belu ya fara cin da belu Tirmidhi ya daɗe a tasar wayar fa inna fihi barakatun ya fi albarka mai yawa a cikin shi da belu ko ko fa inna hu barakatun hakika shi da belu albarka ne idan bai samu ba to ya buɗe bakin da ruwa shi ruwa ne tsarkakewa ne Abu Dawud ne wai ran diso ya Tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce Allah ya ƙara da gare shi kala ana sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe baki kafin ya sallar magarba a bisa lubiyoyin da belu shi yasa aka ce an fi so a yi da dabilan da yake lubiya fiye da dabilan da yake busasshe idan bai samu lubiyar dabilan ba sai da dabilo busasshe idan ko ba samu dabilan ba busasshen ma sai kurma uku daga ruwa Abu Dawud ya ruwaito shi ma a can ɗin an faɗa cewa duk uku yake kenan tunda aƙalla an kawo ne jami'i ko aƙalla jami'i salatu a tsancen da ya fi shuhura ko to haka nan ta zuwa ruwaito hadisi don zuwa ta hadisi ne kyakkyawa babu umarnin mai azumi da kiyaye harshensa da gaɓoɓinsa daga saɓawa kumarinin Allah ke baddu wani abu wanda ba daidai ba kowa ma ko ba mai azumi ba ana neman kiyaye harshensa daga bobinsa amma neman a haƙin mai azumi ya fi ƙarfi neman a haƙin wanda yake azumi to ya fi ƙarfi ko zagegeniya ko faɗa baƙaƙen maganganu da abin da ya kama da wannan an kaba daga Abi Huraira Allah ta da da a gare shi Abu Huraira yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ranar da ɗayan ku ke azumi ta zo to kada ya faɗi magana ya yi wanda take ba mai kyau ba kada ya kururuwa idan wani ya zage shi ko ya yake shi ya doke shi ya ce ni azumi nake suka ce ya faɗa a zuciyarsa wato kenan ya tunatar da kansa cewa shi fa yana cikin ibada tsayawa irin wannan faɗan maganganu ba nasa ba ne ko tsayawa faɗa ba nasa ba ne ba suka ce ya faɗa har a baki ma har a baki ma don shi wancan ɗin ya sani muttafaqun alaihi Buhari da Muslim sun rawaito hadisi an karɓo daga Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai bar magana ƙarya ba ko aiki da ƙarya ba wata bukata ga Allah a cikin a ce ya bar abincinsa ko abin shansa ba abin da Allah ke bukata daga gare shi ya bar ƙarya ya bar aikin ƙarya ya bar yin aiki da ƙarya idan mutum yana azumi amma kuma yana ƙarya ko yana aikata ƙarya ne amfanin azuminsa Allah baya bukata irin wannan azumin Buhari ya rawaito hadisin ila min asbabi wanda ma bi ne ko wasu matsaloli na azumi
ana biyo
ya kaba daga Abi Huraira Allah ka ya da gare shi ya kaba daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan ɗaya ku ya mace yace ko ya sha yana cikin azumi to ya karasa azumin nasa Allah ne yake yadda shi ya sha yadda shi malamai uku Abu Hanifa Shafi'i Ahmad ibn Hanbali sun tafi akan cewa ba ramuwar azumin a kansa inda ba a ce ya rama ba amma Imam Malik ya ce ai zai rama azumin idan an ce shi ka azuminsa ba wai an kore ramuwa ba tunda ramuwar azumin ai ba sannan ne ta wajaba a kansa ba shi yasa dan ba a yi masa bayani ba sannan ai ba ne fi yajuzu ta'khirul hidabi yajuzu ta'khirul bayani an waqti al-hidabi wa la yajuzu an waqti al-hajati ai abin da yake akwai shi ne duk inda yake ake bukatar bayani ba lalle sai aka faɗi magana sai an karasa da bayanin ba ba sai an karasa har ƙarshen bayanin ba amma sanda ake bukata bayanin shi ne bai halatta a jinkirta bayanin ba yajuzu ta'khirul bayani an waqti al-hidabi ila waqti al-hajati wa la yajuzu an waqti al-hajati inda dai ba ramu ramaran a cikin ramaran ko ba ma a wani azumi a cikin wata ramaran din ba azumin ramaran din ba shi yasa ba sannan ne za a rama ba wato shi yasa su anan malikawa sun karfafa kiyasi kenan fiye da aiki da zahirin hadisin yana nuna ba ramuwa ko da yake hadisin ba nasi bane akan cewa ba ramuwa amma ta fuskar zahiri ne yake nuna ba ramuwa an karɓi daga Lakidi ibn Sabrata Allah ya ƙara yarda gare shi ƙara yace na ce ya Rasulullahi na ji labari ya zan yi alwala zala ce ka tsaya ka cika alwalarka ka tsantsaye tsakanin yatsunka ka yi ta matuƙa a cikin shaƙa ruwa a hancinka sai ko idan azumi kake don kada ruwan ya tafi Abu Dawud at-Tirmidhi so ruwaito wannan ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce shi yasa mai azumi aka ce da kurkuren bakinsa da shaƙa ruwansa yayin alwala sai ya ce zai kai matuƙa don tsoron kan wani abu ya tafi zuwa makogwaransa shi yasa daga wannan ne malaman mu suka ce wanda yake azumi ya ce zai amfani da kaman makilin wajen wanke bakinsa bayan fitowa a fijir ko da rana ai ba daidai ba ne tunda wannan ibada ma amma aka ce in kana azumin kai ta saisa saisa ballantana kuma wanda yake ba lalle ya zamo ibada ba kaga idan garin wankewar ya zamo ya bayu zuwa ya haɗe wani abu ko dandanan sa ya sade zuwa makogoran sa zai bai zuwa warwarewar asirin sa she ko koyaushe wanda yake manita kashubahati faqadis tabara alidini wanda duk ya bar abin da zai iya jefa shi a cikin rikici ai ya nemi kubutar da addinin sa ne kuman waka fi shubahati kana karra'i yar'a haulal hima yushku an ya gafe shi wanda ko yake fadawa abin da yake zai iya sa masa rikici a addini kaman mai kiwon dabbobi ne makiyayin dabbobi ne da kai dabbobin sa suna kiwo daura da inda aka ce kada ai kada ai kada wata dabba ta shiga kaga a kusani dabbar za a samu wata a ciki ta fantsare ta shiga ciki din ya zamo yayi laifi Aisha Allah ya gare ta kada take Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance alfujir na rakkarsa alhali yana cikin janaba daga saduwa da iyalinsa sannan bayan alfujir din yayi wanka kuma yayi azumi ashe kenan me ya ne azumi dan alfujir ya keto gare shi ko meniyar azumi dan alfujir ya keto gare shi alhali yana cikin janaba wannan bai taba azumin sa ba azumin sa yana nan ingantacce ba abin da ya taba azumin sa wanda daman wannan abu wanda yake ya zo nassi anan daga aikin manzo sallallahu alaihi wasallama malamai sun fitta shi ta fuskar dilalatul isharati daga aya ta qur'ani illa an ce wa kulu washrabu wa illa lakum lailatul siyami rafasul lani saiku an halatta muku saduwa da matan ku tsawon daren azumi matka alfijir bai keto ba kaga kenan wanda yake ya sada iyalinsa karshen dare kenan ya zama ta so da sai da amma bayan ketowa alfijir zai wanka rutin da aka ce ne na tafsiya ne wanda ya nuna daren gaba daya haƙi zuwa ketowa alfijir to Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi an ga gaba da Aisha ya Ummu Salama Allah ya dagare su su biyun suka ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan wayi gari yana mai janaba ma'ana alfijir na ketowa gare shi alhali yana da janaba ba ko daga mafarki ba sannan yayi azumi da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin kiyayewa da yana daga hasa'isu da annahu la ya talim la ya kawo alaihi al-ihtilam summa yasum sannan kuma yayi azumi sai yayi azumi tare da haka Buhari da Muslim sun rawaito hadisi babu bayani kada so min muharram babu bayani akan farala yin azumi a watan muharram ko watan sha'ban da sauran watanni masu alfarma muharram ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu alfarma bayan shi kafin shi wato akwai watan shawwa'an akwai watan zulhijja watan zulhijja su ma duk watanni ne masu alfarma sannan kuma akwai rajabul fardu rajab wanda yake a ware shi ne cikon na hudu Yin nafilfili da daddare ya fi daga duk wata nafila a wani lokacin ba daren ba. Muslim ya ruwaito wannan hadisin. An kabar da Aisha Allah ta yarda gare ta kana da Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana daga yana yin azumin wani wata fiye da yanda yake azumi a cikin watan Sha'ban. Domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin Sha'ban kusan a ke dukkanin sa. Kuma baya shan komai ma ko abin da yake sha ɗan kaɗan ne. Wata ruwaya yana azumin Sha'ban sai ɗan kaɗan kaɗan ne baya azumta a ciki. Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin. An karɓo daga Mujiba wadda take daga Banu Baqi. Ta karɓo daga mahaifinta ita kanta sahabiya ce. Ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma uban nata ma sahabi ne. Ta karɓo daga ubanta aw amiha ko ko amminta. Shi uban nata sunansa Abdullahi. Abdullahi al-Hadith al-Bahili. Shi ko amman nata malamai da yawa sun ce ba mu san sunansa ba. Ba san sunansa ba. annahu ata rasulullahi cewa ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama
man dalala
sannan kuma ya tafi wato an aiko shi jama'a ta ko kabila su sun aiko shi wajen manzo Allah bayan da ya zo ya isar da sakon su sai ya koma gida ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an shekara halinsa ta sauya da siffarsa da dan ya zo da kiba bulbul kato in ka gan shi amma da aka shekara ya dawo sai ya dawo dan ramunni ya rasulullahi yanzu ba za ka ba ka gane ni ba ne Allah ya ce wane ne kai kai wane ne
Allah
ya ce ai ne wannan daga kabilar Banu Bahilata wanda na zo ma bara ni ne mutumin da ya zo ma bara daga kabilar Banu Bahilata manzo Allah ya ce ka sauya kwarai ne ya jawo ka sauya haka da ka zo min da kiba amma yanzu ka zo min ramar mai ake kashe da san kana da kyan sifa sai mutumin ya ce ai tun mun fara ka suka tun da rabuwar mu da kai tun da na rabu da kai na tafi gida ban ci abinci ba illa bilailin sai da dare azumi na je ne sai shi da yanzu ya ji farin azumi sai je kama azumin ba kakkautawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka azabtar da kanka ai ba haka ake ba sannan manzo Allah ya ce da shi ai kai azumin watan hakuri shi ne watan ramadan sannan ka ƙara azumin kwana ɗaya kawai yini ɗaya a kowane wata ya ishe ka sai mutumin ya ce a an yi min kaɗan ai min kare ina da ƙarfi zan iya jure azumin manzo Allah ya ce da shi to kai azumin kwana biyu a duk wata mutumin ya ce a ya biyu kwana biyu kawai sun min ganganta ni ai min kare manzo Allah ya ce to kai azumin kwana uku mutumin ya ce ni kwana uku a wata ya yi min kaɗan azumin kaɗan a ƙara min manzo Allah ya ce to kai azumi a cikin watanni masu alfarma amma kaka ce za ka kai su kaka ce za ka kai su gaba ɗaya ba dukkan watannin hudun sai ka azumce su ba a ce ka yi azumin kwana 120 ko 110 ba haka ba kai azumi daga watanni masu alfarma amma kaka ce sai ka gama su da azumin kai azumi daga watanni masu alfarma amma kaka ce za sai ka gama su ya nuna masa da ya zo sa uku ya ce to in ma ka ce sai kai azumin da yawa to kai azumin wata uku a ciki a cikin watanni hudu ya haɗa su sannan ya saki yatsun nasa ya guda da ne ruwaito na hadisu haka nan yadda mazuri ya faɗa nisa'i ma ya ruwaito shi sharu sabai da ake faɗa shi ne watan ramadan azumin watan ramadan babu fara yin azumi da waninsa a goman farko min zulhijja ce daga watan zulhijja Allah ya kare da gare su ya ce da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wasu kwanuka
al'amali sai
da aiki na kirki ya zama ya fi soyuwa zuwa ga Allah a ciki fiye da waɗannan kwanukan goma nan yana nufin kwanuka goma na zulhijja suka ce ya rasulullahi ko ya yi a cikin tafarkin Allah da ya kai la wato soyuwarsa ga Allah da ya kai tsayawa yin aiki na kirki a kwanukan nan goma na zulhijja ba ya ce kwarai ko da cikin cikin tafarkin Allah in ka ga yakin da yake ya fi yin aiki kyakkyawa a kwanukan nan goma sai ko yakin mutumin da yake ya fita da kansa da dukiyarsa bishe ya je dukiyar tasa ta kare a wajen yakin kuma shi ma aka kashe shi a wajen yakin to wannan ne yakin sa ya fi daga aiki kyakkyawa a kwanukan nan goma Buhari ya ruwaito hadisin babu fara so ne mai arafata babu fara azumin ranar arafa da kuma ashura da tasu'a an tabu daga abin katada Allah ya kara yadda gare shi kada ya ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga azumin ranar arafa sai manzo Allah ya ce azumin ranar arafa yana kankare shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo yana kankare zunubin shekara biyu ne ruwaito hadisin a kaba daga Allah na Abbas tabbatin Allah kare da gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azumin ranar Ashura ya umarni kuma azumci ranar Ashura ran 10 ga watan Muharram Buhari da Muslim sun rawaito kuma yace wato azumin yana kankare zunubin shekara guda ya anzo daga hakika da Allah kare da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi daga azumin ranar Ashura ga tafarla ce ke cikin sa sai manzo Allah ya ce yana kankare shekarar da ta gabata azumin ranar Ashura na kankare zunubin shekarar da ta gabata Muslim ya rawaito wannan hadisin wato ita arfa rana ce muhammadiyya dan ba da ita ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ko ashura rana ce musawiyya dan ba da ita ga annabi musa shi yasa na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama koyaushe yake da abin da aka ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi abin da aka ba ga wani sa wa ibn abbas an ka ba daga ibn abbas Allah ya kare da gare su kala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da ya azumin 10 ga watan Muharram in Allah ya kai ni bade wallahi in Allah ya kai ni bade sai ne azumin ranar 9 ma ranar tasu'a sai Allah ya kaddara zai kai badin ma aka karbar ransa a wannan shekara Muslim ya rawaito wannan hadisin to Allah ya tabbata da tabbata da sunan 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 azumi ba ko da ba azumi ba duk ibadar da aka yi a wayannan kwanaka goma ladanta ana ninkawa ma'ana Allah ya kusanta fiye daga ibada a wayansu kwanakan babin cewa an so a yi azumin kwanaka 6 daga watan Shawwal an karbo daga Abi Ayyub al-Ansari Allah ya kara da a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Ayyub yana cikin manyan sahabbai mutumin Madina ne a gidansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara saukar kafin ya gina gidansa yana cikin mahaddata Qur'ani tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dan samu Ramadana wanda ya azumi wata Ramadan sannan ya biyan masa kwana 6 daga watan Shawwal wannan aiki nasa sai zama ya samu ladan da a ce dukkan zamanin sa ma azumi yake sai zama kamar yayi azumi a baki ɗayan zamanin sa saboda wata ɗaya da wata 10 kwana 6 da wata 2 shekara guda man wata 12 ce shi yasa kamar yayi azumi ne na shekara gaba ɗaya rawahu Muslim ya rawaito wannan hadisi haka nan Imam Ahmad da masu sunan al-arba'a shi yasa hadisi ne da mutum 7 ga rawaito shi wannan hadisi da yawa malamai duk sun yi aiki na kan amma a masabar Imam Malik abin da ya fi shuhura daga gare su shine cewa yin azumin kwana 6 nan karahiya ne me yasa sai ce karahiya ne mahafata an yuzhika al jahilu bi rabana dan tsoron kada wanda bai sani ba yake zai rikar da ita da wata rabana abin da yake ko daga baya kusan kamar haka ya faru a wasu kasashe dan akwai wasu kasashe da in an yi sallah to ran da aka tashi da sallah nan kan ba za su yi azumi ba amma ba a bukukuwan sallah za a yi sallah idi amma ba sauran bukukuwa irin wanda aka saba yi masallar da sallah sai sun gama wannan azumin kwana 6 sannan kuma wato ran 8 ga watan Shawwal zai zama kamar rannan ne ranar sallah a wajen su sannan ne za a tashi da ado da bukukuwa da komi kaga kenan irin wannan ya nuna abinda Imam Malik yake tsoron afuwarsa ya afu kenan kamar shigensa ya afu duk da cewa ne ba a rasar da ita da Ramadan din ba amma ita ma a rasar da ita amma da idin ya zamo kamar bayan ta kamar bayan an gama amma duk da yamma da mai duk tafi akan cewa an so a zuci wannan kwanukan guda 6 kenan kuma yanda su malikawa suka kawo ta alili cewa mahafata an yi shi ka har jahilu bi ramadana idan ya zama ba za a riskar da ita din ba aiki kenan ba magana karhan ji mutahabbai sun yana nan kenan to
wa
ni cewa ana son ai azumi ranar litinin da ranar alhamis dan karwa daga abi kasa da Allah ya kare da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi daga yin azumi ranar litinin an tambaye shi daga yin azumi ranar litinin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa ai wannan rana ce da ni kaina a cikin ta aka haife ni rana ce kuma da aka aiko ni a cikin ta kowa ka fara saukan min da wahayi a cikin wannan rana muslim ya rawaito wannan hadisi shahidi ne akan daukakar ranar litinin haka nan kuma shahidi ne akan daukakar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kenan ashe wanda ya girmama ranar haihuwar manzon sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi sai ya zama hujja gare shi kamar yadda dama da aka tambayi Ibn Hajar al-Asqalani Hashim al-Qubbaz wanda yake shine cikamakin masu kiyaye hadisi sai ya bada hujja kan cewa yin aikin maulidi za a iya fidda hujjar sa daga wannan hadisi wannan hadisi ya zo kenan da yin hujja ga yin maulidi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna girman rana to na su cewa kenan ba maganar maulidi ba su da wata hujja hujja da za su kawo cewa ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba to amma ai an yi abin da yake kamar maulidin ne sunan ne babu tunda ni ake wajen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ban manzon Allah ya bayyana farin ciki to zamanin manzo Allah kansa ai an yabe shi a gabansa وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للإنشاد فيه يرتكي وقال صلى الله عليه وسلم هم منبري ga hassanu musabitin hassanu musabitin yakan hawo minbarin dan ya waka yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da raddi kan kafire wannan ai hujja ce ma kenan ko minbari akai dan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna da manta gaba ta da haka a zamanin manzon Allah an yi haka to amma rashin sani ko imuwa ko wata manufa shi ke kawo mutum ya zamo ya nace kan ra'ayinsa Ibn Usaymin ɗaya daga cikin manyan wahabiyawa wanda bai dade da mutuwa ba da Allah bai kara sa shekara goma ba ma da mutuwa wanda kuma suna ji da shi suna zugubuta shi cewa malami ne ya kai inda ya kai a littafinsa jami'u kan fiqhi sunna aka sanne shi to maulidi ne ya ta kawo suka ai a ce za a keɓance tuna manzon Allah da rana ɗaya ai ba daidai ba ne ai ba cewa aka yi keɓance tuna manzon Allah da rana ɗaya ba to da yake mutane ba sa rabo da abin da sai aka tambaye shi to ai kwanan nan an yi makon tunawa da Ibn Abdul Wahhab shi kuma wannan ne hukuncinsa a ƙasar Saudiya ne aka yi da ɗaure gindin gwamnati da ɗaure gindin malamai ko me ye hukuncin wannan wannan ai saboda ba a maimaita shi ba ba laifi ya yi daidai kaga kenan wato a ce maimaita wacce ba daidai ba to idan dai asalin ya zamo daidai ne maimaita wacce sai ya zama ai tuka kan maimaitawa to amma idan asalin ya tabbata to kuma me ye laifin cewa an maimaita ai akwai wanda ma suka ce da abin da aka umarni da shi asali kenan sai ya zamo bisa maimaitawa ne ko hali ya kasa latta karara aula yanda ni ilaihi ma mas'alatu tayammumi yanda ya shafa dan fodo yake fada lafiyatu usulu shi yasa kenan dai kaga ba hujja abinda su suke yi ne ga wani amma a ce ra'ayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hankalin su yake tashi da aka yi usbu Abdul Wahhab Ibn Abdul Wahhab sallan akwai cewa ba za a maimaita shi ba nan gaba akwai wasu wasu sake maimaita shi amma kaga ya ce ai wannan ba laifi saboda su ne akai amma a tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne abin da su ba sa su shi ne abin da yake kai musu da hankali to dan kabar ga Abi Huraira Allah ya kara yadda gare shi shi wannan Ibn Usaymin din shi ne bayan mutuwarsa wai suke faɗa cewa ai an yi mafarkai da shi cewa yana cikin wani hali na kirki mutumin kirki ne babban mutum wajen Allah amma dan an faɗi cewa mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san da tayi ciki da shi tayi mafarki annabi kaza ya zo mata annabi kaza ya zo mata sai su ce wannan ai ta duniya ce kaga ce zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hankalin su yake matukar tashi amma girmama nasu wannan ai ba laifi bane girmama nasu wannan ai ba laifi bane ibn taymiya da ya mutu ga ta littafin su cewa ragowar ruwan wankan sa hafada akai akan sa ragowar likafanin da ya rage hafada akai akai da makarar da aka kai shi gutsutsura ta akai guntu guntu dan neman albarka duk wannan daidai ne a wajen su amma ka nemi albarka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa ka tayi musu da hankali wal iyaz billahi rawahu muslim hadithin nan da muslim ne wai to shi wa an abi hurairah da an karbo daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah kare ya dagare shi rasulullah ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yake rajul a'mal yawm al-ithnain wal khamis ana bijirar da ayyukan bayi ga din ranar al-khamis din ranar litinin da ran al-hadis duk aikin da bawaye ana rubutawa amma randa ake tsayawa ai bincike na hada masa aikin wato na wanda ya gabata ran litinin ne sai kuma ran al-hamis sati duk sauran da rubuta dai ana wanda aikata ana rubutawa amma ran litinin da ran al-hamis shine ake binciken abinda aka rubuta da
wajen burani morara amali
ina son a bincike aiki na ko a bijirar da aiki na al-hadi ina azumi ya zama wannan azumin da ne kamar karin garkuwa ne sai zama aikin nawa ya cika da kyakkyawa kenan to manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda yake magafurul lahu ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhara ma ya faɗi ga yanda yake so to ballanta na kuma bawa wanda daman ya cika da zunubai kaga kana kenan ashe a kula da azumin litinin din da azumin al-hamis kirmizi ya ruwaito wannan hadisin ya yace hadisi ne kyakkyawa muslim ya ruwaito shi amma diga da zakin san bai ambace lafazin azumin ba shi a lafazin sa to rubu amalun nas fi kulli jum'atin marratayn yawm al-ithnain wa yawm al-khamis kai gofarul kulli abdi mu'min illa abdan bainahu wa bain ahihi shahana kai kan utruku hazini hatta yafi wannan shine lafazin ruwayan muslim ana bijira da ayyukan bayi a dukkan juma'a sau biyu ranar litinin da ranar alhamis in aka gama bijirawa duk wanda yake bawa neman mu ne dai laifukan da yake a ce to akan kare masa akan kare masa sai ko mutumin da ya zama tsakanin sa da dan uwansa akwai wata kiyayya ko gaba sai a ce to wannan kanku ce za ku kankare na su ku bari sai sun sulhu sun yi sulhu a kankare amma ba sai sulhu ba ku ba musu an tabbata daga Aisha Allah ya kare da gare ta wato shi kuma dabarani ya ruwaito hadisin shi kuma daga Usama ibn Zaid shi ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin cewa turabul a'mal ba'dallahi yawmal ithnain wa yawmal khamis ana bijira da ayyuka ga Allah ranar litinin da ranar alhamis kai kai ga turullah Allah ya gafara ga duk wanda yake mummuni illa ma kana min mutashahinaini aw qa'idir rahim sai ko wanda aka samu ƴan uwa ne masu gaba da juna ko ko me yake zumin shi ba za a gafarta masa ba hakim kuma shi ma da ya ruwaito wannan hadisin da lafazin turabul a'mal yawmal ithnain wal khamis ala Allah ana bijira da ayyukan bayi ranar litinin da ranar alhamis ga Allah wa turabu ala al-abdi wa ala al-abai wa ummahati yawmal jum'ati ana nuna ayyukan bayi ga annabawan su shi yasa kamar mu da aikin da muka yi za a nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya kamata wanda yake shi masoyin annabi ne ya san wani irin aiki yake so a kai wa annabi a ce yayi kaga ce ka fi kowa kururuwa kai masoyin annabi ne amma baka damu da irin aikin da za a kai wa annabi a ce kai ba ka san irin aikin da kake so a nuna wa annabi cewa kai da kuma iyaye maza da mata su wannan ana nuna musu ne ranar juma fa yafrakuna bi hasanatin zati minna annaba zati minna da hasanar al'ummun su da suka gani haka nan iyaye maza da mata zati minna da hasanar ƴaƴansu da suka gani wata zadu juhum bi'ar wa ishraka misafin su za ta kara fari da haske, yasa ne yake so iyayensa su kara haske a lahira, ya sa yi aiki kyakkyawa yanda in sun gani za su yi munna, ba ka fi kowa munana aiki ba, sannan kuma ka ce ka fi kowa da awarwai kana addu'a ga mahaifa ko kana addu'a ga magabata, amma kuma ka munana aiki, sai a baka gyara aikin ma kansa addu'a ne gare su, tun daga abin da yake sabautawa gare su a wannan hadisin da shi hakim ya wato shi ne manzo Allah yake faɗa a ƙarshe, fattaqullaha wa la tuzu amwatakum, bayin Allah ku ji tsoron Allah, ku bar cutar matattunku, ku bar ayyuka munana, mutum ko bai aiki ba muna dan shi kansa ba, ya bari dan magabatansa da suke lahira, wanda za a kai masa ayyukan nan munana su gani su yi bakin rai, fuska su taimake da sababin haka, shi yasa manzo Allah ya faɗa fattaqullaha wa la tuzu amwatakum. Wa Aisha ta an karo daga Aisha kuma radiyallahu anha, Allah ya dagare ta, Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirarin azumin ran Litinin da kuma ranar Alhamis, shi ma wannan hadisin sai mazini ya ruwaito shi, yace hadisi ne kyakkyawa, Nasa'i ma kuma ya ruwaito shi, haka nan an ce Ibnu Majah ma ya ruwaito shi. Babu cewa ana son bawa ya azumin kwana uku a kowane wata, abinda ya fi azumtata a kwanuka farfaro shi ne 13, 14, 15 wadiyar salisa a shirya ta ce rana ta 13 da ta 14 da ta 15, wasu ka ce a 12 da 13 da 14 na sahihi, wanda ya fi shuhura zancen da ya fi inganci ya fi shuhura shi ne na farko cewa 13, 14, 15 an gabu daga Abu Huraira, Allah ya kare da a gare shi, Abu Huraira ya ce madaɗina manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasiya da abubuwa uku, wato shi sayyidina Abu Huraira kamar akwai ɗari ga da ya karɓa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne yake faɗa cewa manzo ya yi masa wasiya, wannan yana daga irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bayar ga ba'alin sahabbai, ba lalle duka sun karɓa daga gare shi ba, shi ya sa kamar hujja ne ga karɓar ɗariƙa, masu cewa me yasa ɗariƙa za a keɓance wasu banda wasu, ai sunna ce muttaba, ai yanda kowa yake yanda mutane suke ba ɗaya ba ne, ba ɗaya ba ne, akwai wanda kamar shi Abu Huraira yanzu za mu ji cewa ya karɓi alkawari daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai taɓa yin bacci ba sai ya yi wuce, kaga matsayinsa ne kenan, amma akwai wanda su dama sai ƙarshen daren suke yin wuce, kuma manzo Allah ya ce musu su dawo da wuturin nasu farko ba, to me yasa haka, ba da saboda su saba mutane ba ne, shi yasa a cikin karɓar ɗariƙa akwai hujjoji daga hadisai daban-daban, kamar wannan hadisin ɗariƙa ce Abu Huraira ya karɓa daga manzo sallallahu alaihi wasallam, ita ɗariƙa ba wai sai lalle zikiri kawai ba, azumi ma ta yi ɗariƙa ta kunshi azumi, kamar yadda wasu ɗariƙun ai sun kunshi azumi, akwai ɗariƙun da ya kira min su a cikin tsarinsu a cikin rukuninsu akwai azumi, haka nan ta yi ɗariƙa ta kunshi sallar nafila, akwai ɗariƙun da ya kira min su a cikin wurdansu akwai sallar nafila, shi yasa kowanne da irin nasa tsarin, amma dai asalin ai ga ta tabbatacce ne, kuma kowanne daga rassan ma akwai hujja akai, to abu na farko a cikin abubuwa uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da su inji sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, shi ne azumin kwana uku a kowane wata, abu na biyu shi ne rakatul duha sallatul walaha na rak'a biyu, shi rak'a biyu kawai aka ce amma akwai wanda su aka ce su yi takwas, abu na uku kuma da manzo Allah ya yi wasiya da shi shine cewa kafin bacci to tabbata na yi wuturi sai na fara shafa ido wuturi sannan zan bacci, Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi, an karɓi daga Abu Darda ya Allah ya ƙara yadda gare shi, kuma wannan yake nuna cewa ashe shi wanda yake murabbi ko da ba abin da yake yafi bane ya ɗora bawa ko muridinsa aka yi shi kenan sai da zuciya, kamar wannan ka ga yin wuturi ƙarshen dare akwai hadisai da yawa da suka zo cewa yin wuturi ƙarshen dare ya fi lada, amma ko shi Abu Huraira sai aka tsayar da shi ga wannan matsayi, aka ce ga yanda zai yi ya ringa yi shi kafin ya yi bacci ba ƙarshen daren ba, kage kenan duk wannan da yanda shi murabbi yake duba muridin sa ne da abin da ya fada cewa da shi nan ba da umarni na gaba daya to kuma akan kawo abin da yake hasi kenan da take nan take ga dai dai ko mutane inda ba kowanne bane abin da ya dace ga duka zai zama ya dace da shi to wani abin da an kawo daga abin da za'i radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala abu darda yace alsani habibi masuina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wasiya da abu uku da bayan duk za a yi in ba su ci kuma kayan su shi ma dai ga tasa dariga dariga tasa kamar ta Abu Huraira ce daidai take wanda ya karba daga Allah daidai yake da wanda Abu Huraira ya karba abu uku lan ada hunna da bayan duk za ya ce ba zan taba barin su ba matakar ina da rai ya umarta ni da yin azumin kwana uku a kowane wata da kuma sallar wala illa iyaka ce ta tsaruwa ya raka ga ba kai dan ce sallar wala da cewa raka'a ke ba ya Abu Huraira ko ruwai cewa kai masa sallar wala raka'a ke
wallahi Allah ana ma ta
cewa kuma ba zan taɓa yin bacci ba sai ne wuciri musulmi ya ruwaito wannan hadisi ya zama cewa wai aka lafa ba yi aiki a dai abin mai sai ai zai ba yi zuwa kosawa to shi ne nan sa ba ba su kosa ba a cikin sa akwai wanda ya bar azumin kwana uku a kowane wata akwai wanda ya bar sallar wala akwai wanda ya bar yin akwai wanda ya bar ki bai wuciri ba tsakanin Abu Huraira ko Abu Darda a cikin sa akwai wanda ya saba ɗaya daga cikin wannan alƙawari kuma kowanne a cikin su abinda aka umarce shi ba a maimaita bane shi wannan duk wani shi wannan wannan kuma duk sallar wala wannan kuma diddare aka ce lalle kai ayi bacci sai an yi wuturi shi ya sa ke na a ce duk abin da ake akwai hujja a kai wasu ne duk suka kirkice suke cewa ai ba hujja a kai wa ka bla na amrin al-asi an ka daga bla na amrin al-asi Allah ya kare da a gare su kana bla na amrin al-asi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace yi azumin kwana uku a kowane wata kamar mutum yayi azumi ne a baki ɗayan rayuwarsa muttafaqun alayhi hadithun min Buhari da Muslim sun rawaito an kawo daga Mu'adh ta yar Abdullahi al-Adawiyya wadda wato take daga Banu Adiyya
Allah ta'ala ta yi shi
ta wannan tana cikin manyan tabi'ai mutu ne ya fassara ce hadithun ta yazo a cikin littafin nan shida cewa ita ta tambayi Aisha Allah ya kara yadda a gare ta
kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya soyi kulli shi
da na ko ya yanzu ashe manzo sallallahu alaihi wasallam duk wata sai yayi azumin kwana uku sai Aisha ta ce kwarai kuwa duk wata manzo Allah sai yayi azumin kwana uku sai sai na tambaye ta nace to a wannan bangare ne na wata a wannan kwanaki ne na wata yake azumta kwana uku nan sai Aisha ta ce
yubani min Aisha ya sun
bai taba damuwa ba a ce ga kwanakin da zai azumta shi ne abin da ya dame da shi azumin kwana uku wannan hadisi wanda rawahu muslim ne rawaito shi akwai hujja a ciki ga malikawa da suka tafi da cewa wato a keɓance azumin kwana uku da ayyamul biri ba daidai ba ne fahimtar su to kamar wannan hadisin yana karfafa musu fahimtar ta su saboda gudun mata a ce mutum in sun wuce shi ya ce zai ba azumin gaba daya shi ya sa ga amma wata ruwa a wajen su malikawa suka ce ayya ma fi kyau mutum ya azumci ɗaya ga wata ya azumci 11 ga wata ya azumci kuma 21 sai zamo duk 10-10 na wata ba wanda yake ya wofinta ta daga azumi goma farko ya azumci farkonta goma ta tsakiya ma ya azumci farkonta goma ta ƙarshe ma ya zamo ya azumci farkonta Allah kare da gare shi Abu Zar Ghifari yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai azumin kwana uku a duk wata ya zama duk wata za ka yi azumin kwana uku to abinda ya fi kyau ka azumin 13 da 14 da 15 Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa
a tare da wani
milhana a Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina umartar mu da azumin kwanuka farfaro shine 13 14 15 Abu Dawud ya rawaito hadisin shi yasa malamai da yawa da tafsir azumin su saboda koyaushe ai ma shi magana ita ce a gabatarwa bisa aiki wannan kuma magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan ku hadisin na Aisha da ya gabata gare mu wanda aka ce malikawa suna da hujja a cikin sa shi aiki ne shi ko wasa mutu aruri bainal qawli wal fi'li yuqaddabu al qawlu dan gaba da Allah da basin Allah ya kare da gare su Allah na basin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin azumi a kwanuka farfaro wala safarin a halin zana gida ne ko a halin tafiya ko tafiya yake yakan yi azumin 13 14 15 wannan hadisin nasa zahirin sa yayi ta aure kenan da hadisin Aisha da ya gabata wanda yake cewa wato baya damuwa wadanne ne ya azumta tunda wannan ya daidaice lillahi ya kaka ma a irin nan Aisha ana ganin abin da ya shafi zaman gida ta fi kowa sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai abin da ya shafi lamarin manzo Allah ne na zaman gida to ta fi kowa sanin manzo Allah dan ta fi kowa da zuntarsa dangane da haka amma abin da yake ya shafi tafiya kuma wannan sai ya zama sauran sahabbai da yawa sun fi ta lillahi ya kaka na ba su san annabi ya wafa ima ai ana ganin cewa yana karami ba dukkan tafiye-tafiye ne ake da shi ba tunda yana karami girman sa bai kai ba wallahi ya shi yasa hadisin sai ya zama kenan kamar mursali ne mursalin sahabi ne amma mursalin sahabi wannan malamai sun gama akan cewa za a dauke shi akan cewa kamar muttasili ne to rawam nisa'i nisa'i ya rawaito hadisin ne suna da kasarin da suna da kyakkyawa nan faddar sa'ima babu farlan wanda ya bude baki gane azumi wanda ya ba ne azumi abinda zai bude baki da shi ko ya ba shi abincin bude baki
farlan sa'imi alladhi yukhallu
da farlan ne azumi wanda ake cin abincin bude baki a wajensa mutum ya azumi ya tara yan uwansa masu azumi su bude baki ya kawo abincin da kuma cewa ana so shi wanda ya ci abincin yi addu'a ga wanda aka ci abincin a wajensa shi ne abincin a yi masa addu'a an kawo daga zai dimin halin duha ne